sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis 27 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanin labarai.
Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin daukar wani mummunan mataki, kuma yana sa ran za a ci gaba da kokarin diplomasiya don warware rikicin kan iyakar Russia da Ukraine. A yau Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta tafi zuwa ƙasar Honduras don halartar rantsar da Xiomara Castro a matsayin shugaba mace ta farko a ƙasar tsakiyar Amurka. Korea ta Gudu ta ce Korea ta Arewa ta sake harba ƙarin wasu makamai masu linzami guda biyu irin ballistic yau Alhamis, wanda ya sa watan Janairu ya fi kowane wata da Korea ta Arewa ta harba makami mai linzami.
Kadin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki a jihar Sokoto, inda ya jaddada umurninsa ga jami'an tsaro na su murƙushe 'yan ta'adda.
Every day we are worried about what is happening in the northwest.
Koyaushe muna samun damuwa akan abin da ke faruwa a yankin Arewa maso yamma. Ina son jama'a su yi mana adalci. Lokacin da gwamnatinmu ta zo, mun san yadda Arewa maso gabas take da kuma yankin Kudu maso Kudu.
A shirin za ku kuma ji cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar kashe gwamnan 'yan ta'addan kungiyar ISWAP kada suka lalata sansanoninsu.
Idan suka samu ruguza irin wannan sansani, wato ba za su zauna ne kawai suna murna sun ruguza wannan sansani ba, a'a za a ci gaba ne da bin su a tabbatar gaba daya ba su da amfani. Kuma
muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin daukar wani mummunan mataki, kuma yana sa ran za a ci gaba da kokarin diplomasiya don warware rikicin kan iyakar Russia da Ukraine. Kuleba ya faɗa wani taron manema labarai cewa mun kuduri aniyar bin tafarkin diplomasiya, kuma a shirye muke mu hudda da Russia a matakai daban-daban domin samu mafita ta diplomasiya kan wannan rikici. Sai dai idan Russia ta yanke shawarar yaki, za mu yi yaki wannan kasar mu ce kuma za mu kare ta. Jama'ai daga kasashen Ukraine da Russia da Faransa da Jamus sun gudanar da wata tattaunawa jiya Laraba a birnin Paris, kuma sun amince su yi wata tattaunawar a Berlin. Babu wani abu da ya canja, wannan mummunan labari ne, Kuleba ya faɗa wa 'yan jarida. Amma labari mai daɗi shi ne masu ba da shawara sun amince da su gana a birnin Berlin nan da makonni biyu, wanda ke nufin cewa Russia na da makonni biyu masu zuwa da za ta ci gaba da kasancewa a tarbar diplomasiya. A yau Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta tafi zuwa ƙasar Honduras don halartar rantsar da Xiomara Castro a matsayin shugaba mace ta farko a ƙasar tsakiyar Amurka. Halartar Harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na daƙile kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara, inda da yawansu ke tafiyar dubban kilomita ta ƙafa. Halartar Harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na daƙile kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara, inda da yawansu ke tafiya dubban kilomita da ƙafa. An ba Harris aikin na musamman na magance musabbabin ƙaura da ya haɗa da talauci da laifuka. Biden ya yi alƙawarin ɗaukan ƙarin matakai na jin kai kan ƙaura fiye da wanda ya gada daga Donald Trump, wanda ya kori bakin haure zuwa kasashensu na asali da raba kananan yara da iyalansu.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. A Najeriya, bisa ga yanda matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a, gwamnatin kasar ta jaddada umarni da ta bayar ga jami'an tsaro na su kawar da dukkan 'yan ta'adda da ke cin zarafin jama'a nan da karewar wa'adin gwamnati. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya sabunta umarnin a wata ziyara da ya kai a jihar Sokoto, inda daga nan ne zai je jihar Zamfara. amma daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Yankin arewa maso yammacin Najeriya ya sha fama da matsalolin yan bindiga, kuma har yanzu yana kan fuskantar matsalolin duk da yake mahukunta na kan kokari na shawo kan lamarin. A lokacin ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Sokoto wadda ke yankin na arewa maso yamma domin bude kamfanin siminti na Buwa wanda ya ce yana daga cikin manufofin gwamnatinsa na bunƙasa masana'antu da kuma samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa, yaya da zango a fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar domin jaje akan matsalolin rashin tsaro da suka addabi jama'a, inda ya baiwa sarakuna tabbaci na goyon bayan gwamnatinsa wajen samar da tsaron rayukan jama'ar su.
Every day we are worried about what is happening in the northwest. That when we came, if Nigeria had to be fair to us, they
know. Koyaushe muna samun damuwa akan abin da ke faruwa a yankin arewa maso yamma. Ina son jama'a su yi mana adalci. Lokacin da gwamnatin mu ta zo, mun san yadda arewa maso gabas take da kuma yankin kudu maso kudu. Amma abin da ke faruwa yanzu a yankin arewa maso yamma abu ne da kodayaushe ke damar da ni matuƙa. Ganin mutane daya masu al'adu daya suna kashin junansu, suna satar kayan junansu, kai Allah dai ya sauwaka. Za mu yi iya ƙoƙarinmu domin mun baiwa jami'an tsaro cikakken umarni na su kawar da kowane ɗan ta'adda. Insha Allah za mu miƙa Najeriya mai cikakken tsaro ga waɗanda za su gaje mu. Shugabannin al'umma su ma sun jima suna faɗi tashi akan matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaice ƙasar. Inda mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya jima yana umartan musulmin ƙasar da su dage da addu'o'i domin samun sauƙi daga waɗannan matsalolin, kuma ya ce za su ci gaba da yawa shugabanni addu'o'i.
And I want to assure you because they have said, you've always said assure. Mr. President is assurance leader. We have to go with him in assuring you also.
Ina so in tabbatar maka, in ƙara tabbatar maka, kamar yadda ko da yaushe kake tabbatar wa 'yan ƙasa. Haka ma muna baka tabbacin goyon bayanmu da addu'o'i domin idan shugaba ya samu nasara, talakawan sama sun samu nasara. Haka ma idan matsala ce, su ma za ta shafe su. Don haka muna baka tabbacin goyon bayanmu a zaman mu na shugabannin al'umma a ko da yaushe domin samar da mafita ga waɗannan matsalolin na tsaro. Matsalolin rashin tsaro dai suna son su gagari magani a yankin arewacin Najeriya, domin idan an samu sauƙinsu a wani ɓangare sai su ɓulla a wani ɓangare, tamkar da al'ummar ƙasan ke fuskanta a sassa daban-daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Tare da Muhammad Nasir da wannan rahoto, a shirinmu na dare kuma za mu kawo muku abubuwan da suka wakana a ziyarar da shugaban zai kai a jihar Zamfara. To amma yanzu ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Lauyoyin Yarima Andrew na Birtaniya sun sake neman wata kotun Amurka da ta yi watsi da karar da ake zarginsa da cin zarafi ta hanyar lalata, inda suka ambato kariyar doka da yawa. Daga cikinsu, lauyoyin nasa sun faɗa cewa idan har wani abu na jima'i ya faru tsakanin Yarima da Virginia Guthrie, to da amincewar junansu ne. Karar da aka shigar kotu ta nuna cewa Andrew bai amince da yin jima'i da Guthrie ba, amma sun ce idan ba a kori karar ba, wanda yake kare kansa yana son a yi shari'a da za ta ba shi damar jayayya da hujjar cewa da amincewarta suka sadu, zai sa a yi watsi da cewa an ci zarafinta. An shigar da buƙatar kariyar kotun tarayya da ke Manhattan a New York, inda Guthrie ta shigar da karar Andrew a watan Agusta. Ba Amurka ta zargi ɗan gidan sarautar Birtaniya da cin zarafinta ta hanyar yin jima'i lokacin da take shekara 17, yayin da suka yi tafiya da Jeffrey Epstein. Wasu mutane shida waɗanda yara ne da ke zaune a Fukushima a lokacin bala'in nukiliya na shekarar 2011, kuma tun daga lokacin suka kamu da cutar kansa sun shigar da ƙara yau Alhamis, inda suka nemi da a biya su diya na kuɗaɗen da suka kashe sakamakon rashin lafiyarsu, wanda suka ce ya samo asali ne na illar radadin sinadari mai guba na radiation daga tashar nukiliya ta Fukushima. Mutanen da yanzu suke tsakanin shekara 17 zuwa 27 kuma suna zaune a ciki da wajen Fukushima, inda suke neman kamfanin samar da wutar lantarki su biya su diya ta dala miliyan 5.4. Daya daga cikin masu karar, wacce aka bayyana ta a matsayin mace mai shekara 20, ta ce dole ta fi ba da fifiko kan lafiyar ta fiye da aikinta, kuma tana ganin yadda ake kyamatar masu cutar kansa. ta ce amma na yanke shawarar in fito kuma na faɗi gaskiya ta fatan kyautata yanayi ga kusan wasu mutane 300 da su ma suke fama kamar mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu a tarayyar Najeriya, sojojin kasar masu yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a arewacin kasar sun yi nasarar fatattakar mayakan ƙungiyar ISWAP a wani farmaki da suka kai musu kana suka lalata sansanoninsu. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A wata sanarwa, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakaru na musamman na Brigade na 401 da haɗin gwiwar Brigade na 19 da ke garin Baga a wani sintirin kauda abokan gaba tsakanin garuruwan Cross Kawwa da Gudun Bali a jihar Borno sun halaka goman 'yan ta'addan ISWAP tare da rugurguza musu sansanoni. Bugu da ƙari, washe garin wannan farmaki ne kuma dakarun Brigade na 25 da ke garin Dambowa suka ƙara kai wani farmakin a kasuwar dare na 'yan ta'addan Boko Haram da ke garin Gumsuri. A baya-bayan nan dai dakarun Najeriya a shiyar arewa maso gabashin kasar na ƙarin nausawa sansanonin 'yan ta'addan Boko Haram inda suke kawar da su tare da hallaka da damansu. Domin ganin tasirin irin wannan farmaki a cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, akwai abubuwa biyu da ya kamata a yi.
To a takaice dai, na farko shine tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi a yadda zai taimaka ma harkar tsaron da ake yi. Wato shi tattara bayanai shi zai nuna maka inda abokin abadawa wanda kake yaki da shi yake, inda shugabancin suke, da kuma irin harin da zaka kai wanda zai rauna nasu. To abu na biyu shine makamai waɗanda za su yi tasiri a irin wannan yakin. Kuma alhamdulillahi a wannan harin da aka kai na baya-baya akwai bayanai da ke nuna cewa lallai an yi amfani da irin wannan makaman. Akwai waɗannan motoci masu sirke na kariya waɗanda aka samu daga ƙasar China, akwai bayanai da ke nuna cewa ya amfani da su. Sannan akwai waɗannan jiragen waɗanda ake ce musu fatukano, akwai bayanai da ke nuna cewa lallai su ma ya amfani da su.
Irin wannan nasara na baya-bayan nan a cewar masanin tsaro Mejo Muhammad Bashir Shu'abu Galma na ƙara nuni game da buƙatar da ke akwai na ƙara jan ɗamara.
Dama idan sojoji suna irin wannan aiki, idan suka samu ruguza irin wannan sansani, wato ba za su zauna ne kawai suna murna sun ruguza wannan sansani ba, a'a za a ci gaba ne da bin su, wato abin da ake kira pursuit, a tabbatar gaba ɗaya ba su da amfani kuma. Amma wannan ba ya nuna kawai za su sojoji mu za su zo su zauna ne kawai su bi one of the principles of abin nan, wannan ɗin shine pursuit, to a bi a ga sai inda suka kare.
Yayin dai da Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a wasu sassan kasar, a arewa maso gabas labarin kam abin alasan barka in ji Eya Komodo Baba Gamawa da ke jaddada bukatar da ke akwai na gwamnati ta kara wadata dakarun da kayan aiki.
To alhamdulillahi wannan kyakkyawan nasara ne wadda dakarunmu suka samu akan waɗannan 'yan ISWA. Kuma abin da za a yi shine yanzu a kara musu ƙarfin gwiwa, kara musu training, kara musu kayayyakin aiki, sannan dukkan abin da suke bukata a basu. Wannan yana nuna maka cewa cikin ikon Allah da rahamarsa yanzu sojojinmu suna samun nasarori kwarai da gaske.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkan mu kada.
To likita, masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata.
Wannan tambaya tana da ɗan girma sosai ko faɗi zance ne, sai dai a taƙaice me za mu iya cewa akan matsalolin fata ɗin. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa, kala daban-daban sun kai kala wurin 4,000. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum huɗu a Amurka haka kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata kuma ina so ma dan yi wani dan jan hankali cewa in mun ce ciwon fata ana magana ita kan ta fatar ana maganan ko kuma farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke duk da wasu abun ba ne da fasarar sa a Hausa amma dai zan iya cewa kaman akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar ciwon common skin diseases haka wanda kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turanci pimples kinga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su warts muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar makero da na san mutane da shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies karzuwa ita ma kinga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fata mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fata ta yi haske kamar irin vitiligo an ce Michael Jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk wannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka in an kalla wato yanayin fata suka ga kaman fatan mutum ta kone ta yi bororo ta duru ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamun su kaman masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu HIV to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai yana iya kawo matsala ta fata koda maganin asibiti ne ko maganin Hausa ko wani irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a bakake ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tumor skin cancer din da muka fi samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai banda wannan kuma akwai kuma kamar a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadin su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takaice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata
shin me ke haddasa su
kusan zan ce akwai cututtukan da na ce miki kamar na halitta ne saboda haka gadin su ake yi babu wani takamaiman abinda za a ce shi ya haddasa su ko kuma zan iya ce akwai abinda ake gani cewa kamar matsala ne ta wurin halitta din na fata ko kusan abin da yake kawo su kenan to akwai kuma wayanda kamar na ce infection irin su makero din scabies karzuwa duk wayannan su kuma matsala ne kamar na skin infection amma wasu abubuwan ba komai ne gaskiya za a ce ga abin da ya haddasa ba akwai kuma abin da misali kamar shan magani din wai su in sun sha magani yana iya kawo musu wasu kuraje a fata
to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli
wasu matsalolin na halitta ne, gado ne, so kusan zan iya cewa ba lalle akwai abin da za a iya yi a hana faruwar su sosai ba, sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce, kuma za a bashi shawarwari sosai, za a ilmantar da shi, zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta. Saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kaman ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka, baka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita, to wannan kenan. Sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi, albinos kenan, tun daga yara iyaye muna ga musu muna ba su shawara in sun zo asibiti, amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata, to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana, rana ita take kawo musu wannan skin cancer din, to in sun zo zamu ba su shawara su dinga rufe jiki, a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu, kuma ka a dinga shiga rana da shi, to kin ga fadakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su ki to ko ta wurin sana'a, kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kaman zai yi sana'a aiki a rana ba kaman noma, kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne, za su kiyaye da in sun ji haka. To sai kuma irin matsala kaman a ce ta canjin kala, to wani abin da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching, amfani da man shafa-shafa din nan da suke sa bleaching, to su ma suna iya kawo matsala, to kin ga za a iya gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau, ina nufin mayika masu kyau wanda zaka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching. Sannan kuma shan magani ma barkatai haka, shi ma nace muke na kawo kuraje, to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya bada magani, ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kaman kuraje a jiki, to a je a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu. Sannan kuma wani abu da ba wai mai ne yawa bane ba sosai kaman irin su infection din, kuma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kaman irin su ƙarzuwa ko su makero, to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan, ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka, wani yayi aski wani yayi amfani da abun, to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'innan, to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka. Wasu kuma magani ne, za a je asibiti a ga likitan fata zai bada shawarwari, zai bada za a bada kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba.
Ya kamata mutane su kula ma da fatar su musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu?
A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa, kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage, to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi, shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi, ba wai kazanta muka ce ayi ba, amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar yana iya sa wannan ya karu. Kuma amfani da soso shi ma abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya dina bata fata. Akwai kuma abinda ya kamata din ayi, misali muna ce musu emollients, mayika ne wanda kaman suke hana bushewar fata, muna cewa kaman occlusive emollients irin su vaseline, so a shafa mai sosai. Akwai kuma moisturizer suma wanda suke kara wa fata danshi, to inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba. To kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce, ciwo ne, ba wai hakan nan bane ba dan sanyi ne kawai, wasu suna da dama dan background matsala ta fata din, shi yasa in sanyi yazo abin yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa, irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata. Akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wanda suke sa taushin fata din, kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki insha Allah.
Fatar jiki sai ta rika kaikayi, me ya kamata mutane su yi don samun saukin hakan?
Bayan rage wanka zuwa sau biyu zuwa uku a sati, kuma dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata. Saboda haka mukan ce kada a wuce minti 5 zuwa 10 yayin yin wanka, musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala. To banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon dake jikin fata. To kuma in maiƙon jikin fata din aka wanke shi, to kin ga zai zama ne kenan fatar ba ta da taushi sosai, to za ta ƙara bushewa, za ta kuma yi ƙaiƙayi. Musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa ne zafi sosai. To kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba, wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba. Ita dai sanyi yana saka bushewar fata, kuma na riga na faɗa dama fata mai bushashiya za ta yi ƙaiƙayi sosai. Amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurinmu likitocin fata abu ne da yawa, abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata. Saboda haka in dai mutum ya ɗan yi abinda na ce a baya, ai amfani da a shafa mai, ai amfani da emollients, moisturizers, and then kuma ba a ɗan samu sauƙi ba, to shawarar da zan bayar shi ne gaskiya a je a ga likitan fata. Saboda dalilai da yawa suna iya kawo ƙaiƙayin jiki, kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kaɗai yake sa wannan.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babba, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla a gaida malama Hauwa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko na cewa muna son mahukuntan jihar Kano su gane cewa jama'ar duniya sun zaku su ga irin hukuncin da za a yi wa makashin marigayiya Hanifa Abubakar, wato Abdulmalik Tanko, daga Aliyu Usman Taka lafiya da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Malam Umaru Kamba ya wuri. Sai kuma sakon Malam Husaini Dangote karasuwa jihar Yobe ya ce, salam VOA Hausa, muna fatan ziyarar gani da ido da shugaba Muhammadu Buhari a yau ya kaiwa al'ummar jihar Zamfara da nufin jajirta musu duk abubuwa marasa daɗi da 'yan bindiga suka jefa su, zai silar kawo wasu sabbin dabaru da zai magance wayannan 'yan ta'adda da suka hana al'ummar jihar Zamfara bacci da ido su biyu. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, ya ce kai farmaki a wata kasuwar mayakan Boko Haram da sojojin Najeriya suka yi a jihar Borno abin yabawa ne. Allah ya ƙara baiwa sojojin Najeriya nasara akan mayakan Boko Haram da suka addabi yankin arewa maso gabas. Daga bisani nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya, amin summa amin. Wannan saƙon ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, ziyarar jajirtawa da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a Zamfara hakan abin yabawa ne, ko da yake ziyarar ta zo a makare, amma masu iya magana sun ce zuwa da kai ya fi saƙo. Sai kuma saƙon Shewa Adamuri Jau ya ce, to yanzu dai tunda kakar zaɓen shekarar 2023 ta tsaya a ƙasar mu Najeriya, komai ma shugabanninmu za su iya yi domin ganin haƙansu ta cimma ruwa. Saboda haka 'yan uwana talakawan Najeriya, kar mu yadda a lullube mana kura da fatar akuya. Sako na ƙarshe na cewa salam VOA Hausa, muna kira ga kotu da take yi wa mutumin nan da ake zargi da kashe ɗalibansa shari'a da ta gaggauta yanke masa hukunci. Kar ma a riƙa yin shari'ar da ya kaka dawo. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ji kan Hanifa, ya baiwa iyayenta haƙuri da dangana. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyarmu na wannan la'asariya Baba Yakub Makili da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.